له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wata cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya sake ara mana lokaci ya ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata wata mai albarma a yau rana ta hudu ga watan Ramadana shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda yake daidai da 21 wata na biyu shekara ta 2026 miladiya. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammadu ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkinsa har izuwa ranar tashin alkiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu bi idnillahi ta'ala. Za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya har ila yau cikin surat Hud. Faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, wa qala irkabu fiha.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
نعم. الله تبارك وتعالى يتي وقال اكتبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. أي نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يفدعوا waɗanda Allah ya yi umarni zuwa gare shi ki ɗauko cikin jinsin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ga baki ɗaya, cikin jinsin dabbobi ga baki ɗayansu, waɗanda suke rayuwa a kan ƙasa da waɗanda suke rayuwa a cikin ruwa, da jinsin tsuntsaye gaba ɗaya. Sa'annan waɗanda suka yi imani da Nabiyullahi Nuh alayhi salatu wassalam cikin mutanensa da matansa da ƴaƴansa, cewa ya umarce su su hau wannan jirgin bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ruwa na ƙulƙulowa daga wajajen da kwata-kwata ba a tsammanin ruwa zai iya ƙulƙulowa. Dama gari ne wanda ba wajen da ke kusa da ruwa ba ne kwata-kwata, yana daga cikin abubuwan da ya sa take mai kallon kamar ya hau kake. Don mu a wannan garin ba mu da alaƙa da ruwa, me za ka yi da jirgin ruwa? Babu wata bukata zuwa jirgin ruwa, babu wani waje da za ka ce to bari ana tafiya da jirgin ruwa nan kusa, babu. To ga ka kana gina wannan jirgin, ka ta fara da jirgin ruwan nan, suka yi ta yin izini a gare shi. To da ruwa ya fara ƙulƙulowa daga tanderun jirgin garin gaba ɗaya, wa qala kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, ya ce ku hau jirgin ruwan bismillah da sunan Allah. Jirgin ruwan yake tafiya da sunan Allah yake tsayuwa, domin tafiya za a yi wadda ba san na tsawon wani lokaci ba ne. Za a kasance a saman ruwa na tufana wadda zai zo ya hallakar da mutane gabaki ɗayansu, zai shafa komai da kowa. Allah tabaraka wa ta'ala shi zai bai wa jirgin kariya da sunansa jirgin ke tafiya da sunansa jirgin ke tsayuwa. inna rabbi laghafurur rahim, lallai ubangijina mai yawan gafara ne, mai yawan jinkai. Kasancewar ya keɓanta mu kuma ya kubutar da mu daga azaba, ya kubutar da mu daga azabar da aka yi wa azzalumai. Allah tabaraka wa ta'ala sai yake ba mu labarin yadda jirgin yake tafiya, yace wahiya tajri bihim fi mawjin kalhibal,
wahiya tajri bihim fi mawjin kalhibal, ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء, قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم, وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
الله يتي وهي تجري بهم في موج كالهبال, جرجل ناتفيا دسو أجتم راكم الرواء معنى الموج الأمواج قلنا إيران idan ruwa yayi yawa talatum na amwat kaman washi wajen ruwa ji ake cewa amwat tadri bihim fi mawjin kalgibal wa inna raqumar ruwan nan domin yawan ruwa, domin yawan ruwa raqumar ruwan karan kansu kaman manyan duwatsu suke, zaka ga gangarin raqumar ruwan kaman yadda ka san manyan duwatsu haka raqumar ruwan suke bugawa. Jirgin kuma yana tafiyar da su a cikin wannan maujin na ruwa. Wanada Nuhun ibna, ana cikin tafiyar sai tausayi irin na uba sai ya kama Nabiyullahi Nuh, sai ya kira ɗansa. Wa kana fi ma'zilin, ya kasance a keɓe a wani gefe, ya ce ya bunai bilut, irin muhawala ta ƙarshe, ya bunai ya kai ɗan ɗana, yana rarrashinsa kenan. Bunayya tasghir, ya sarrara nida'a ɗin ce ya bunayya, yana rarrashinsa domin tausayi irin na uba. Ya bunayya irkab ma'ana, ya kai ɗan ɗana zo ka hau tare da mu mana. Wala takun ma'al kafirin, kar ka kasance tare da kafirai, kar ka hallaka tare da kafirai. Domin shi wannan ɗan nasa cikin ƴaƴansa hudu kamar yadda malaman tafsiri suka rawaito shi ne tun tuni yake yin imani da shi. Amma duk da haka nabi annabin Allah bai yanke tsammanin ko zai yi imani ba, tunda Allah ya mai alkawarin ahalinsa. Kar ka kasance tare da kafirai ya ɗana, zo ka hau jirgin nan tare da ni. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma, shi kuma martaninsa ga mahaifansa yace zan je zan hau dutse wadda zai kare ni daga ruwa. Shi a tunaninsa wannan akwai dutsen da zai iya hawa domin wato tsayin dutsen ruwa ba zai kai ba ya asimu ne minan ma hayin dutsen nan idan na hayi zai kare ni daga ruwa ba zan nutse ba mahaifinsa ya ce mai la'a siman yawma min amrillah a yau din nan babu wani abu wanda zai baiwa wani kariya daga al'amarin Allah la asima al-yawma min amrillah babu abinda zai baiwa wani kariya daga al'amarin Allah illa man rahim idan ga wanda marar kansa zai kubuta daga wannan azabar wannan mutumin kuma babu shi cikin wannan jirgin to babu wannan mutumin da zai kubuta suna cikin wannan tattaunawar wa hala bainahumal mawju fa kana min al mughraqin shikenan sai raƙumar ruwa ya tsaka tsakanin su kaga ba ba ma yi nisa cikin bayanin ba Allah yace fa kana min al mughraqin sai kasance daga cikin mutanen da aka menene aka nufar da su suka hallaka a cikin tufani kaga wannan yana nuna maka cewa mas'uliyar tarbiyyar ƴaƴan da Allah ya azurta ka da su mas'uliya ce mai girma kaga annaban Allah har last opportunity bai bari ba to mutumin da a irin wannan halin ma ya je yin haƙuri yana ƙoƙarin ko zai kubuta idan aka wuce nan kuma nan gaba zai sake har yanzu ba ga shi dai ga zahiri dai hala bainahum al-maut fa kana min al-mughraqin zahiri dai raƙumar ruwa ya shiga tsakani tabbas a zahiri yaron shi ma ruwa ya nene ne ya sanye amma kuma za a zo nan gaba domin ya san babu abin da Allah baya iya yi aiko za a zo nan kuma nan gaba yana neman sai Allah ya dawo mai yarda ya fara kuma rahmatul ubuwa ya ta tsanantawa tsawatarwa da kuma duk wani tsaro da ka sani wadda ake amfani da shi wajen tarbiyyar ƴaƴa ba su bisa sai ka haɗa da mai da addu'a kai dai baka isa ka ce wa annabi Nuhu bai iya tarbiyya ba ko annabin Allah ne ba amma kuma ga ɗansa duk da cewa akwai malaman tafsiri suke cewa ba ɗansa ba ne kaza kaza da akwai isra'iliyat da suka zo akan haka amma magana mafi inganci Allah tabaraka wataala sharihul qur'an yace ibnahu ɗansa magana mafi inganci shine cewa ɗansa ne na cikin sa amma kuma yana ji yana gani yaron ya menene ya salwanta yake yin imani da mahaifinsa musamman a irin wannan zamanin da muke ciki wadda ayan kama kawai wani kallo kallon wani rabe-raben mutum suke maka don abubuwa exposure na wannan zamanin da muke ciki ya fi karfin abin da kake tunani information ɗin da ke musamman ga iyaye da suke sakaci wajen sakewa ƴaƴansu internet da kuma gadget inda ake accessing internet da shi. Wayannan abubuwa na daga cikin hanyoyin da ake amfani da su a wannan zamanin wajen cinmu yaƙi. Sai ka ga yaro musulmi, iyayensa musulmai, ya tashi tsakanin musulmai, amma kuma shi bai kama da musulmai kwata-kwata. Kai ta mamakin wannan ya haka ya haka. Da za ka gaji 247 abinda ke influencing ɗin tunaninsa. Kai yanzu ko da ka kai yaro islamiyya shi malami zai karantar da shi Qur'ani, ya karantar da shi hadisi, ya sanar da shi tsoron Allah, ya karantar da shi girmama iyaye da sauransu. Shi kuma teaching aid ɗinsa ba su da yawa, in akwai teaching aid ɗin ma kenan. Shi kuma wannan visuals ne yake gani. Akwai wata muhadara da wani babban malami ya yi shekarun baya kusan shekara 18 da suka wuce, Sheikh Wahid Bani. Unwanin muhadara al-khatarul qadim. Shi ne haɗari mai gabatowa. Kusan tun shekara 18 da suka wuce, wadda exposure zuwa ga internet da kuma access zuwa social media bai ga ya kai wannan halin da ake ciki. A wancan lokacin ma ɗaiɗaikun mutane suke mobile phone. Ba na mantawa lokacin har ana amfani da yadda a ciki yake faɗin haɗari da ke tattare da a wancan lokacin, tun a wancan lokacin kenan satellite dishes ɗin nan da ake kafawa a gidaje, tun a wancan lokacin. Ina ga yanzu wanda ba ka ma buƙatar sai ka kafa wani dish. Yanzu wato an samu ci gaba na technology wadda mutum kawai zai dinga yawo ne da wani ɗan karamin gadget ɗinsa, kuma zai dinga samun access to internet duk inda ya shiga. Yanzu kuma akwai wani proliferation ɗin yaɗuwar baiwa yara, ƙananan yara iPad, kuma ana connecting internet zuwa ga wannan. Wayansu mafi yawan iyaye kuma ba su san sarin ɗin wannan gadget ɗin. Babu restriction. Idan ka tara yara waɗanda suke da iPad, sai ka tara iyayensu, ka tara yaran a nan da iPad ɗinsu a hannu, ka tara iyayensu a gefe, ka tambayi iyayen yaya ake restricting ɗin abin da yaro zai iya accessing a waɗannan gadget ɗin. A cikin wannan gadget ɗin ba wanda za ka ga cewa sama da 95 ba su sani ba, kuma sun siyo sun damkawa ƴaƴansu. Kai kana ganin abin ya tafi ta akan kallon game da cartoons ko? Nan ba da daɗewa ba, wata mata basuriya ta san kuma a Turai. Yanzu wannan abin da ake wannan ideology ɗin da ake son a latilan, sai an cusa wa mutane waɗanda ma suka ce ba mu so ba za mu karɓa ba, sai an tilasta musu yarda da shi. Shi ne LGBTQ ɗin nan. Har an fara sanyawa ma a cikin waɗansu daga cikin littattafan da ake karantarwa a waɗansu makarantu a Najeriya ɗin nan. Na ga wani in ya muri kwanaki ya yi bidiyo a kan ɗaya daga cikin littattafan da ɗaya daga cikin shahararrun companies ɗin da suke producer ɗin littattafan da ake amfani da shi na Turanci, na koyar da Turanci at elementary level. Sun fara sanya karatuttuka masu wannan idea ɗin. a cikin wannan littafin. A yadda yaronka zai taso baya jin kyamar wayannan afkar din da suke da tafi din nan. Ita matan nan mai talura yaron yana kallon cartoon. Yanzu suna da technology din da yake dictating idan adult ne babba ne yake zaune a gaban gadget din nan kuma is connected to internet. Gadget din yana sanin cewa wannan is an adult. Kuma yana sanin cewa wannan karamin yaro ne. Na haka yaro in yana shagaltuwa da cartoon da wasannin da ba a access din su sai ya yi connect to internet. Shi yaron cartoon din yazo kallo sai ya dinga fito mai da adult content. Sai ya dinga fitowa da yaron, ya dinga bujirowa da yaron da context din da ba su dace da shi ba a matsayinsa na yaro, tunda shi bai da hankali da zai iya bambanta tsakanin abu mai kyau da mara kyau. Muddin yana recognizing cewa karamin yaro ne. Ita matan sai ta lura cewa tana sawa yaron ido akan me yake yi. Sai ta lura cewa in ta kawo fuskanta gaban screen din sai ta ga abin yayi disappear. An canza content din. Kenan ana son a yi luring din ɗan karamin yaronka, a dinga koya mai wani abin da kai ba za ka ma san yana meye ne ba, yana koya ba. Da ta fahimci hakan sai ta bar yaron a gaban abin nan screen din. Sai ta zo ta leƙa daga nesa sai ta ga idan babba ya zo sai a cire adult content din a sa content din yara. Idan yaron ya zamanto shi kaɗai sai a mai gurbin content din da adult content. Kai imaginin ɗan irin abin irin yadda suka riga suka rantse sai sun yaɗa wannan barnan. Yaron da bai da access ga wayannan abubuwan ya ga kare wajen tarbiyyar da shi. Ya ga kare wajen tarbiyyar da shi. Balle yaron da ake barin shi ya dinga kallon irin wayannan abubuwa a wajen suke koyan za ga karamin yaro bai gama secondary school ba, duk wani nau'i na caca da ake yi online ya iya. Kai kawai kana zaune a gefe kana gaske wani me yake yi ne? Ai yana playing game ne kawai, shi yana can yana kallon ka da gefen iri yana maka dariya. Game ko? Sai a bai wa yaro school fee sai ya je ya buga caca. Ɗan karamin yaro sai ka rasa ta ina waye koya mai ina ya tsani. Yanzu ka je wajajen best din nan ka je ka ga yaran musulmai ba abin da suke yi. Sai tsammanin ranar da za su nene ne, za su ci sa'an caca. Don haka tarbiyya wannan wayannan ayoyin suna nuna mana cewa wato tarbiyyar ƴaƴa fa is a deliberate effort ne. Za ka zama ba wai abu ne wanda yake faruwa ba ne, domin idan ka bar yara sai yadda suka ga dama ba su bambanta tsakanin dama da hagu. Kai da za ka ce manzala sallan da ya zo ya ga Mu'az ya ce ya gulam sammila wa kul biyaminik man Umar bin Abi Salama sammila wa kul biyaminik tarbiya kenan. A kai karka zaura haka, zaura da kyau. A ba faɗin haka, karin sake jin ka zagi uwar wani, idan ka zagi uwar wani kamar kana zagi mahaifiyar ka kenan. Haka ake yin tarbiyyar in yana karami har ya taso ya zo ya zanto mutum na gari, ba wai kawai zaka bar shi bane, duk abin da bakin shi ya kama ya faɗa, duk yadda tasarrufa ɗin shi za su zamanto ba kamar babu bambanci tsakanin su da dabbobi. Sa'annan mutum ya yawaita addu'a. Wannan kissan Nabiyullahi Nuh ya kamata ya tsoratar da kowa tunda wannan annabin Allah ne, ya kamata kowa ya ji tsoro. Idan to daga cikin abubuwan da zaka dinga wato cikin addu'arka, abubuwan da zaka dinga roƙon Allah shine cewa Allah ya maka islahul zurriya. Allah ya kiyar maka da zuriyar ka. Wannan yana da muhimmanci sosai. Yanzu ka zama uba, kar ka ga cewa har yanzu tunda kana ɗaukan ado har yanzu kana kasuwa da sauransu, a ka zama uba tunda ka fara menene, ka fara aihuwa. Albarkar addu'ar da ke kan harshen iyaye yanzu kai ma ya hau ina, ya hau harshenka, ka dinga wa ƴaƴanka addu'a, sa'annan ka sanya ido wajen tarbiyyarsu, sa'annan ga iyayenka idan akwai wani abin da kake yi wanda iyayenka ba sa so, domin wannan abin bai da kyau, zai yiwuwa kana yawo da abokanai wanda miyagu ne, ba su jin daɗin ganin ka da waɗannan group da kake yawo da su, kana da waɗansu halaye da kake yi, to ka sani ba cewa kana sanya wa iyayenka wani irin ciwon da baya misaltuwa. Kana sanya wa iyayenka wani ciwon da baya ne ba zai misaltu ba. Kuma yawanci iyaye idan Allah ya jarabce su da irin wannan suna mutuwa ne da wannan ciwon a zukatansu. Ba domin komai ba, domin so da suke wa ƴaƴansu, domin tausayi da suke da shi ga waɗannan ƴaƴan. Allah tabaraka wataala ya shiryar mana da ƴaƴanmu gabaki ɗaya, ya shiryar da mu ma. Allah tabaraka wataala yake wa qila ya ardu ibla'i,
qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghida al-ma'. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي. أَكَ أُمَرْتِي كَتَا تَحَئِي رُوَتَا قَسَنْ dama ai umarni biyu Allah ya bayar a lokaci daya, an umarci kasa ta bubbugo da ruwa, an umarci sama ta saukar da ruwa kamar da bakin ƙwarya, haka ruwa na zubowa kamar yadda ba taɓa ganin zubowar ruwa ba, haka ruwa na bubbugowa daga kasa, kafin ka sani ko ina ruwa ya mamaye. Sai ya zanto garin da babu rafi, babu teku, babu kogi, babu komai, ya zanto sai ga wannan jirgin, babban jirgi mai ɗauke da dabbobi da tsuntsaye da mutane gaba ɗaya, sai ga jirgin nan a saman ruwa. Waɗansu malaman tafsirin suka ce tsakanin taruwar yawan ruwan, tsakanin kasa da yadda ruwan ya ɗaga jirgin, suka ce ya kai mil 80 miles distance daga asalin kasa zuwa yadda ruwa ya ɗaga jirgin sama. To wane ne zai kuma ta yi cikin wannan halin? Allah ya shafe kowa da komai, sai dai waɗanda dai suka yi imani da waɗannan dabbobin da aka umarci Nabiyullahi Nuh ya sanya cikin wato wannan jirgin. Aka ɗauko jinsi biyu, jinsi biyu, jinsi biyu. Waɗansu malama suka ce a cikin wannan ayin akwai ishara zuwa ga kare jinsin asnafan dabbobi da suke da amfani ke su har su kare a doron kasa. A cikin wannan shari'a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake duk wani abu da Allah ya halitta sai an ɗauko biyu an saka a cikin wannan jirgin, sanan duk abubuwan da Allah ya halitta gabaki daya mutane ne dabbobi ne kwari ne babu wanda bai da amfani hatta wanda kake ganin yana cutar da kai din nan babu wanda bai da amfani kuma babu wanda babu hikimar halitta aka umarci kasa ta haƙe ruwan aka umarci sama da ta dakatar da zubar da ruwa wa ghidal ma ay wa naqas sai aka kafar da ruwa bayan ruwan ya daina fulfulowa ya daina sakowa daga sama kuma aka umarci kasa ya da haɗe ruwan sai ruwan ya fara sauka wa qudiya al-amr aka kuma hukunta al'amarin ai Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta al'amari ya halakar da mutane gabaki ɗaya da suke bayan kasa wastawat ala al-judi sa'annan shi jirgin ruwan yazo ya tsaya akan wani dutse da ake cewa al-judi aka ce wannan dutsen yana al-musil a yanzu wani gari ne a kasar iraki akwai kisos masu yawa da ake cikin wannan jirgin kwana nawa aka yi akwai wayoyi da suke nuna cewa an yi kwanaki 120 a cikin jirgin akwai wayoyinsu asar da suke cewa jirgin ya yi tsawafi a Ka'aba so 40 da makamancin kisa din da la ya tarattaba alaiha yani al-ahkam وقيل بعدا للقوم الظالمين سألنا أكا نيسانجر دمتاني ما أبو تازالمتي دقا رحمر الله هل لك يتبتا أغريسو sau bayan jirgin ya ruwan ya sauka jirgin kuma Allah ya tsayar da shi akan aljudi sun zauna a cikin jirgin na tsawon lokaci domin har yanzu akwai menene akwai ruwa ya mamaye ko ina babu inda ruwa bai mamaye ba sai da suka jira kasa ya gama shanye ruwan sa'annan aka sauko daga jirgin aka sauka a kasan wannan dutsen aka kafa wato wata alƙarya na mutane da suka fara sabuwar rayuwa a bayan kasa domin a ci gaba da hayayyafa dabbobi da asnafansu da tsuntsaye da mutane wadda aka kamar yadda muka karanta a baya aka ce 80 ko kuwa 82 da nabiyullahi da ƴaƴansa da iyalansa da waɗanda suka yi imani da shi da matansu sa'annan aka sauka a wannan wajen aka kafa gari sa'annan aka fara menene aka fara hayayyafa bayan wannan Allah ya ce wanada nuhun rabbah
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
الله تبارك وتعالى يتي ونادى نوح ربه هذه الآية نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام نادى ربه يترى أبن جنسا يتي فقال ربي إن ابني من أهلي يا أبن جنسا أي أنا ينرق كن أهلينا وإن وعدك الحق يا أبن جنسا كي للي الكور انك كسياني وأنت أحسب الحكيم وما كين مطيئاون ما تروفن kai ne hikimarka ya fitika fiye da hikimar kowa. Ma'ana wannan abin da na shaida na zahiri da na gani na san kana da hikima a ciki kasancewan hakan ya faru da ɗana yake imani da ni yake shigan jirgin wato da zai kubutar da shi daga hallaka. Wannan hukuncin da kai kai ne hukuncin ka ya fi kyau cikin masu yin hukunci. Qala ya Nuh, Allah tabaraka wa ta'ala yace ya Nuh innahu laysa min ahlik, lallai wannan baya daga cikin ahalinka, baya daga cikin ahalinka. Innahu amalun ghayru salih, shi ya kasance aiki mara kyau domin kafircinsa. Akwai qira'ar innahu amila ghayra salih, ya aikata aiki mara kyau. Shi yasa Allah yake fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, domin haka karka tambaye ni game da abin da baka da ilimi a kansa. Inni a'izuk, ina maka gargaɗi an takuna min aljahilin, karka kasance daga cikin jahilai. Da annabin Allah ake yi ba, ɗaya daga cikin ulul azmi min ar-rusul. Wannan yana nuna maka cewa ‘yan uwantakan imani, alakar imani ya fi alakar jini karfi. Al’akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, waɗanda suke masu tsoron Allah. Sa'annan wa'innan ayoyin suna nuna mana cewa nasabarka da wani mutum nagari, nasabarka da wani babban bawan Allah ko annabin Allah, kamar yadda yanzu muka karanta nasabarka gashi wannan mahaifi ne da ɗa, kun ga nasabarsa bai kubutar da shi ba sun da bai yi imani ba. Nasabarsa da annabin Allah bai amfane shi ba domin ya ke yin imani. Don haka idan mahaifinka ya kasance babban malami mai yawan ibada, ko ma ya kasance waliyin Allah, shi duk waɗannan abubuwan za su amfane shi ne shi kadai. Za su amfane shi ne shi kadai, ba za su amfane ka ba. Idan kana son ka samu amfani, sai ka yi irin ayyukansa masu kyau. Kaga kenan, daga wannan za ka fahimci ƙaryar da waɗannan maƙaryatan suke yaɗawa, cewa akwai wani shehu duk wanda ya gan shi zai shiga aljanna, duk wanda ya ga wanda ya gan shi zai shiga aljanna, haka silsilar zai dinga tafiya. Koda kuwa wanda ya gan shi ɗin ma arni ne, abin ya zama wasan yara kenan. Da shi wannan shehu ya kai Annabi Nuhu ne, ulul azmi minar rusul ne ba, an mai wahayi. Shi wannan shehun menene adireshin sa, wa ya san da shi? Shi a cikin sammai bakwai da aka yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah, shi a wani sama aka san shi? Babu abin da ake wasa da shi kaman addini. Babu abin da ake wasa da shi kaman addini. Abin zai baka tsoro. Kuma yadda zaka ga mutanen da suke yadda da irin waɗannan karyar yatin, kaga mutum kuma ya mutum ya mallaki hankalinsa, amma kuma yana ɗaukan wannan karyar. To shi wannan jinin annabin Allah ne ba, jinin annabin Allah, amma kuma bai imani ba, amma kuma ka ce min wai wani shugaban kasa da aka taba yi a kasan nan da ya karbi wani shehu, tunda ya kyautata ma wannan shehu, shi ma dan aljanna ne. Sai idan shi ma ɗin, idan mutum ya mutu musulmi, ba a ce mai, ba a bugun kirji a ce wani ɗan aljanna ne, kamar yadda ba a bugun kirji a ce wani ɗan wuta ne. Duk munin aikin mutum in ya mutu musulmi, ba ka bugun kirji ka ce ɗan wuta ne. Da haka duk mutumin kirki in ya koma zuwa ga Allah, sai a dinga mai raja'in cewa ɗan aljanna ne, amma babu wanda zai bugi kirji ya ce ɗan aljanna ne. An taɓa yin haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ake bada labarin wani mutum da aka kashe a filin daga da irin rawar da ya taka a filin daga, har safai suke tsammanin ai wannan kam da shi da shigan aljanna, ai babu shakka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na gan shi a cikin wuta, domin kafin a kashe shi din akwai cikin ganima ya saci wani abu. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyam, yayi gululi wanda wannan zanubi ne mai girma, kafin a kashe shi yayi gululi, sa'annan aka kashe shi. Domin haka nasabarka, kusancinka da wani babban malami ba zai amfane ka ba, dole sai ka yi imani, dole sai ka yi ne, sai ka yi aiki. Da akwai mutumin da ana ganin sa, idan aka ganshi za a shiga aljanna, kuma wadda idan aka ga waɗanda suka gan shi za su shiga aljanna, da wannan mutumin ya kasance manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Amma kafin ya bar duniya, me yake cewa, menene wasiyyar sa na karshe? As-salatu as-salah, wama malakat aymanukum. As-salata as-sala shi karan kansa riko ki ake yi yana cikin wannan rashin lafiya mai banani riko ki ake yi gefe da gefe yazo yayi ne zai yi sallah amma wani yau ya daina sallah ba amma wai kuma wai shi wai su ne ma ranar tashin alkiyama wai su ne ma su bade kofin aljanna sai wanda suka ga zama zai shigo da yake muna Najeriya ba akwai wannan sahabin da yake wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hidima yake wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hidima sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai baka da wata bukata ne da zaka tambaye mu sai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a bani lokaci in yi tunani ki a baki lokaci yayi tunani fatan sahabbai kamar yadda Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma Allah ya zaɓi su cewaye manzon Allah da su ba mutane bane wanda idan aka saki bullet za su watsi ba kamar mutanen Bani Isra'ila bane da suka faɗa wa Annabi Musa suka ce kai sai dai ka je wallahi da kai da Allah ku je ku yi yaƙi da mu muna nan ka je in kun yi nasara ka dawo ka same mu nan shine ai suka faɗa manzon Allah ranan Badar suka ce lan naqula laka kama qala banu Isra'il li Musa shi mu ba za mu faɗa maka yadda banu Isra'ila suka faɗa annabi Musa ba kabar ka kaban Razwatu Uhud Abu Dujana shi karantar da takobinsa da makaminsa sun faɗi daga hannunsa da kirjinsa babu rigan karfe da kirjinsa yake kare duk takubar da ake harbowa manzon Allah raga wani dan shiriri da yake shi masoyin manzon Allah ne babu shi babu kamanni da manzon Allah kaga mutum ya tara mutane wani mahaukaci anan ni na ma dade ni na abun ya ma na ji zafi da nake cewa ashe wai wani dan wannan mai tara gashin nan ashe wai dan garin ku ne wallahi abun ya mun zafi wallahi sai na ji ya za a ce wai dan nan ne ya za a ce wai dan kusa da mu ne kwata kwata ni ban taba sanin yana da alaka da wajen nan ba aka ce wai dan awe ne kaga mutum ya tara mutane a baki yiwu yace da ku san ni ni fa ina sha ba wai kuma wai shi masoyin manzon Allah ne wai kai ne ma ake tuhumar manka da cewa kai ba kai ne makiyin manzon Allah wai shi wannan dan giskar ne kai zai tuhumar manka da cewa kai ne makiyin manzon Allah dan wiwi ba yace ya ma'aikin Allah a bani lokaci in yi tunani da aka ba shi lokaci ya je ya dawo sai yace ya ma'aikin Allah ni abin da nake so kuma kun san da a ce dan Najeriya ne mai zai nema ai ko dan Najeriya ya zai ce ya ma'aikin Allah inni as'aluka muraqabataka fil janna yadda kake fita ka fita in bi ka din nan ka shiga wajen kwace takalmar ka ka bukaci yin alwala in rike maka ruwan alwala in daga zubawa ka aike ni kan in zo nan in dauko maka wancan ina binka duk inda ka shiga ina tare da kai a aljanna ma kafanka ta fana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake laqad sa'alta an azim manzan Allah ne da manzan Allah yake wannan zancen da manzan Allah yake yi ba sallallahu alaihi wa sallam yace laqad sa'alta an azim lallai ka nemi wani abu mai girma domin tabbas manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana firdausul a'la manzan Allah yake to ga wani nan yana neman shi ma can inda manzan Allah zai tafi aljanna shi ma can yace zai ya kasance yace lallai ka nemi wani abu mai girma amma a'inni ala nafsika bi kathratis sujud ka taimaka min kai akan wannan abin da ka nema din ni kuma abin da nake son kai ta jefanka domin a cimma wannan burin shine ka taimaka min akan kanka da yawan sujjada me ake nufi da yawan sujjada yawan sallah yawan nafili manzo Allah bai ce mai tunda ka ganni ba shikenan ai za ka haɗu a can amma wani ɗan Afirka a nan ba don ɗan Afirka a nan wai shi in ka gan shi shi kenan za ka shiga aljanna ko ba ka yi imani ba wannan wani irin shiriri ta ne yake a'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud ya za ka ce in an ganka za a shiga aljanna duk wanda ya ganka zai shiga aljanna makullin aljannan na ubanka ne abun akwai nau'i na hauka a ciki kuma yi da sunan musulunci da da sunan wani siriri ta daban ne da ba ruwanmu ma wa zai kalli wannan wajen amma awai da sunan musulunci ga hadisai ingantattu mutum ya nemi murafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam fil janna yace ke ka taimaka min da yawan ne yawan sujjada yawan sallah kai lokacin da wani balaraban kawai ya shigo Madina dan su kauyawa ana dagawa kauyawa kafa akan abin da ba za a dauka wa dan birni kafa akan su ba ko kai ne yanzu kana tuki ga kawai ya shigo maka hanya ba za ka ji haushi ko kira ce a wannan su kuma idan suka shigo shi ba kauyen mutum wayewan birni da kuma irin dafisa da ke faruwa a birni ba su shafe shi ba shi yawanci za ka gan shi innocent ne yi abin da ke cikin zuciyar shi haka yake faɗi yadda ya fahimci abu haka yake faɗa da haka in suka shigo su kuma sahabbai akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwarjininsa ma yakan hana su su mai tambaya shi yasa za ka sahabi wani lokaci yana da matsala da yake son ya tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam domin irin kwarjini da Allah yayi wa manzonsa kai ne mai tambayar fa amma sai ka je ka samu wanda kace je ka tambayo mun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan wanda yazo ya tambayo kuma manzon Allah sai yace je ka faɗa mai cewa jawabin kaza da kaza ne ma'ana an san mai tambayar Allah ya sanar da shi ibn mas'ud da matarsa za ta fidda zakka tana shirin fidda zakka dan tana sana'a ta samu kuɗi har za ta iya fitar da zakka tana shirin fitar da zakka ibn mas'ud ya ji labari yace ce baiwar Allah ina mijinki talaka za ki fitar da zakka ki ciki ba tace ni ba babu ruwa na ba ni lada nake nema ni umurnin Allah nake son nabi kai kuma mijina ne ni zan je bayar da zakkan nan ne a inda zan samu lada idan kuwa kana son in baka zakkan nan sai dai ka je ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a in je in tambayi manzon Allah ya tambayi in zaka kasance kenan ya ma idan Allah mata ta kana son ka fidda zakka zaka iya bani yake a sai dai ke je ki tambayi idan ta je ta tambayo haka suke wannan ya tura wannan wannan ya tura wannan akwai sahabi da yake cewa ni idda zaka tilasta ni in wasafta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum sahabi da ya rayuwa da manzon Allah shekaru masu yawa yace na rantsa da Allah ba zan iya wasafta shi ba don kwarjini ba na iya cika idanuwa na da kallon sa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wani balarabi ya shigo dan haka idan suka ga bako ya shigo daga kauye kowa a Madina barin abin da yake su garzaya masallaci, garzaya masallaci take. Domin shi zai zo baro ta ne kawai. Tambayoyi da yake cikin zuciyarsu tantini ba su iya tambaya ba, shi sai ya zo ya ce, ya ma'aikin Allah, kaza da kaza da kaza. Kamar wannan mutumin da farkon da'awa manzon Allah ya tura mutane su je su yi da'awa, su kira mutane zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Shi da aka ji aka ce mai, ku daina bautan gumaka, ku gadaita Allah da ibada, kaza da kaza. Akwai annabi da Allah ya aiko yana Makka ko yana Madina. Sai ce, ina annabin yake? Aka ce, yana waje kaza. Shi sai ce, to shikenan kai dan aike ne ko yake? Sai ya kama hanya ya tafi. Ya jera ta neman, ina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Aka nuna mai, sai ce mai, sai fara manzo Allah yake, tsakaninka da Allah Allah ne ya yi koka. Yake tsakaninka da Allah ba. Allah ne ya aiko ka wannan ne da'awar ka zo shi manzon Allah shi wakilin manzon Allah ne ko to shi ya zo shakkun wanda aka ce Allah ne ya aiko shi din bari yake kai tsaye shi yake ji daga wajen shi da ya zo da manzon Allah yake tsakaninka da Allah Allah ne ya aiko ka to da wannan ya shigo a Madina suka ga wani ga wani mutum ya shigo daga kauye shikenan sai su taru a masallaci suna son in yayi tambaya manzon Allah ya bada amsa sai su nemi ne sai su amfana domin shi za mai uzuri da kauye sai zai ce ma'aikin Allah ya ma'aikin Allah me za ka faɗi game da waɗansu mutane suna son bayin Allah amma kuma ba za su iya yin aiki irin nasu ba kamar shi yanzu yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba zai iya yin irin ayyukan da manzon Allah yake yi na bautan Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyama yake to mutum yana kasancewa ne da wanda yake so a ranar tashin al-qiyama Anas har Anas yake cewa a Madina ba mu taba jin wani hadisi da muka ji daɗi kamar wannan hadisin ba dan mu mun san muna son wa kenan tunda al-mar'u wa man ahabba mun ketare kenan domin haka aiki ake yi a nemi yardan Allah aiki ake yi a samu aljanna aiki ake yi a samu kubuta daga wuta idan an yi imani sai a biyo imanin da ne alladhina amanu wa madha wa amilus salihat duk inda kaga aka ambaci imani sai an ambaci menene kyawawan ayyuka dan haka wai kar ka taba yadda wani yazo ya wadare ka yace ai akwai wani abin da zaka dinga yi ba sai ma kai sallah ba akwai wannan ai ana yi Allah dai ya kare mu kuma duk mutumin da aka riga aka dasa mai wannan wallahi ba da kasafai zaka iya kubutar da shi ba domin shi yana maka kallon kai shi dan ne kawai lokacin da kake kokarin fahimtar da shi yana ganin kai ne ma ke dan kana son ka raba shi da menene da alkhairi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala wa faman tarakaha faqad kafar dama bambancin da ke tsakanin musulmi da wanda ba rutuwa shine sallah duk wanda mutum aka wari gari sallah babu sallah a rayuwarsa manzo Allah yace faqad kafar shikenan ai babu shi babu musulmi dan haka Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu za mu dafa aya nan bismillahi billahi tabaraka wa ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu baki daya waɗanda suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana da baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu ku kasance daga cikin mutanen da yake yantarwa daga wuta a cikin wannan wata mai albarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bukatun mu na alkhairi Allah ya bi mu sanin su Allah ya biya mana su gabaki daya wadanda suka riga mu komawa zuwa ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu da kai haske ta buhuran su idan namu lokaci yayi Allah ya sa mu shiga da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da ka samu lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya koransa a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya koranka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya koranka a zukatan shugabannin mu ka sa su yi abin da ya dace a gare mu ka ba su daman sauke hakokin mu akan su muna roƙonka ya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah duk inda ake cin zarafin musulmai a duniya ya Allah ka kai masa dauki ya Allah ka kukutar da su ya Allah ka ba su nasara akan abokan gaban su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك